sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16:21 da kuma 25. Ana iya samu mu a koyaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samu mu a wasu tashoshin FM amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi. Masauraro tamar abari ce yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. To a cikin shirin muna tafe da ra'ayoyi daban-daban game da bikin rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Joe Biden da aka gudanar a jiya Laraba. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridan Ghana. Sannan kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka dake bayyana matsayin gwamnatin na Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku ne bayan mun saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar ta da fatar kun wayi gari lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto a jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden yayi amfani da ikon shi na shugaban kasa wajen rattaba hannu don soke wasu dokoki da suka hada da dokar hana kasashe mafi rinjaye musulmai shiga kasar da kasashen Afirka sai kuma dakatar da kudaden gina katanga a bakin iyakokin kasar da kuma samar da tsarin da zai baiwa mutane da aka shigo da su Amurka tun suna kananan yara ta barauniyar hanya kariyar mayar da su kasashen su na asali. Dokokin sun rusa manyan sassan manufofin tsohon shugaban kasa Donald Trump da ke takaita bakin haure daga shigowa kasar. Ikon na shugaban ya soke duk wasu tsare-tsare da shugaba Donald Trump ya kafa na hana baki daga kasashen musulmai zuwa kasar da ma wasu kasashen Afirka. A wata ganawa ta kafar talabijin da mai baiwa shugaba Biden shawara a harkokin tsaro Jack Sullivan ya misalta tsare-tsaren Trump da cewa tsare-tsare ne da suka haifar da tsatsa a kasar da kuma tsabar kiyayya addinai mabambanta. Duk da cewar wani tsohon ma'aikacin Trump ya ayyana cewar waɗannan tsare-tsaren su ake da bukata a kasar don ciyar da kasar gaba. Dokar za ta baiwa iyayen yara da Trump ya raba su da 'ya'yansu damar ganawa. Kana za a samar da tsarin fitar da bayanan matafiya tsakanin gwamnatocin kasashen duniya. Sakonnin murna daga duk fadin duniya na ci gaba da isa fadar White House don taya shugaba Joe Biden murna zama shugaban Amurka na 46. Wasu kuma shugabannin na bayyanar da rashin jin daɗin su akan tsohon shugaban kasan Donald Trump wanda ya bar fadar White House kafin bikin rantsar da sabon shugaban. Bikin dai wanda aka gabatar da shi ba kamar yadda aka saba ba, babu taron jama'a, kana majalisar tana karkashin kulawar dubban dogarawan tsaro. Haka ma martanin ya kasance ba na al'ada ba daga shugabannin kasashen waje. Wasu daga cikin shugabannin kasashen Turai dai da ba su da kyakkyawa alaka da Trump ba su boye murna su ba ganin an rantsar da Biden a matsayin shugaban kasar. Bayan tsawon shekaru hudu, yanzu Turai ta samu aboki a fadar White House a cewar shugaban kungiyar kasashen Turai, Ursula von der Leyen jiya Laraba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya biyu sun ce bakin haure 'yan Afirka su 43 ne suka mutu lokacin da wani jirgin ruwa da suke ciki ya kifi a tekun Bahar Rum da ke kusa da gabar Libya. A wata sanarwa da hukumomin biyu IOM da UNHCR suka fitar suna masu cewar jirgin ya nitse ne jim kadan bayan da injiminsa ya daina aiki bayan ya bar birnin Zawiya a ranar Talata. Wata hukumar agaji ta kasa da kasa ta sanar da cewar ta samu kubutar da mutane 10 daga cikin jirgin. Waɗanda aka kubutar da su ɗin dai sun shaida cewar dukkan waɗanda suke cikin jirgin sun fito ne daga kasashen yammacin Afirka. hukumomin sun ce sun baiwa waɗanda aka kubutar din taimakon gaggawa da suka hada da abinci, ruwa da duba lafiyar su kamin daga bisani aka sallame su. Hukumomin sun tabbatar da cewar wannan shine hadari na farko a wannan shekarar ta 2021 bayan waɗanda aka samu a shekarun da suka gabata da mutane da yawa suka mutu akan hanyar su ta tsallake tekun Bahar Rum. Sun kara da cewar adadin waɗanda suka mutu a 2020 sun haura hakan. Hajiya Laraba, ɗan jam'iyyar Democrat, sun karɓe ikon Majalisar Dattawan Amurka lokacin da mataimakin shugaban ƙasar Kamala Harris ta rantsar da sabbin mambobi uku don baiwa jam'iyyar ‘yan tazara a majalisun biyu da kuma fadar White House a karon farko cikin shekaru goma. Senator Raphael Warnock da John Ossoff daga jihar Georgia da Alex Padilla daga jihar California sun ɗauran tsuwar kama aiki ‘yan sa’o’i bayan da aka rantsar da Biden da Kamala. Senator Warnock da Ossoff sun lashe zabansu ne a zagaye na biyu na zaben da aka yi a ranar 5 ga wannan watan. Zaben nasu ya sa majalisar ta rabu, kowace jam'iyya tana da mambobi 50. Shi kuma Senator Padilla an nada shi ne don ya mai gurbin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris wadda ta aje aikinta a ranar Litinin, aka kuma rantsar da ita jiya a matsayinta na yanzu. Annobar coronavirus ya zuwa yanzu ta hallaka Amurkawa 405,000 a cewar Jami'ar John Hopkins, adadin da ke neman wuce hankali a daidai lokacin da aka rantsar da shugaba Biden wanda ya dau alwashin kawo ƙarshen ta.
Labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Za mu fara ne da bikin rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Joe Biden da aka gudanar jiya Laraba. Wakilin muryar Amurka a Abuja, Hassan Maina Kaina, ya aiko mana da rahoto kan yadda ake hasashen manufofin tsaron kasar ta Amurka za su iya kasancewa, musamman ma na yaki da ta'addanci a ƙarƙashin mulkin sabon shugaban kasar ta Amurka.
Duba da irin rawar da Amurka ke takawa musamman a fannin yaki da ta'addanci a bangarorin duniya daban-daban da kuma irin salon da ake wannan yaki, shin mai masana ke hasashe ga sabuwar gwamnatin Joe Biden? Farfesa Muhammad Tukur Baba na da wannan hasashe.
Ba shugaba Joe Biden, duk wani shugaban America, duk wasu yunkuri da suke fana kare mutunci da kuma su abinda America suke da hannu a ciki, komi suke suna yi ne don kansu ba don wani ba, ya kamata mu yi la'akari da wannan. Shi Joe Biden zai kasance ne wajen aiwatar da tsaro, zai dan samu bamban da na Donald Trump, amma abinda ya kamata a yi la'akari da shi shine su ko a yaushe ita abinda America take so da kuma abinda kasan take so shine gabansu.
To sai dai kuma ga ƙwararre kan kimiyyar siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, na ganin akwai kyakkyawan fata akan gwamnatin shugaba Joe Biden.
Za ka iya cewa Biden tun yana shekara 30 yake harkar tafiyar da mulki a rayuwarsa, kuma a America yake, kuma a cikin Washington yake. Ya yi sanata shekara 35, ya yi kuma mataimakin shugaban ƙasa shekara 8. Saboda haka za ka iya sa shi a cikin wanda saninsa akan Afirka yana da yawa. Saboda haka muna sa rai akan cewa ba kawai kullo abu za a ba su a ce ga yanda za su yi Afirka ba, yana da masaniya sosai akan Afirka, musamman in ka kalli tarihinsa na lokacin da aka yi yaƙi bambancin launin fata. Baya cikin tarar da wanda aksakarin ka ba da uzuri su Reagan da Schultz a lokacin suna neman su ba wa Afirka ta Kudu goyon baya. Shi ya fito kirki, ya nuna cewa abin nan ba daidai ba ne a ba ko Afirka a ba su damar su ‘yan Afirka ta Kudu su tabbatar da damar su ta demokradiyya. Muna sa rai a kan shi. Kuma tabbas yanzu abin da ya fi damun Afirka, musamman Afirka ta bangaren Sahel, wato Sahelian Belt, result din nan shine harkar tashin hankali din nan da ake ta samu da harkokin su Boko Haram da sauransu. Muna sa rai Biden musamman ya dauki shawarwarin da ya kamata ya dauka, zai kokari ya gane, zai kuma wasu shugabannin fahimta cewa gaba da irin wannan matsala ta tashin a wannan wurin zai iya karawa Afirka talauci ne da kuma wa'annan kasashen da suke nan talauci, wanda kuma yanzu talaucin wata kasa mai yawa kamar su Nigeria, su Niger da su Ghana yana iya shafar duniya, saboda mutanen su ma shiga jirgin ruwa su tafi ko a mutu ko a rai don su je su cika musu kasa, su rinka karban musu arziki saboda babu shi anan. To kaga idan aka kalla sai a ce watakila dogon tunani zai sa Biden da gwamnatinsa su yi wa Afirka sauki akan abun nan.
Shi ma masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso na ganin akwai sassauci da ake sa ran samu a wannan sabuwar gwamnati ta Mr. Biden.
Za a samu sassauci wajen tsananta mu'amala da kuma wato cin zarafi da cin fuska wajen hudodi na mu'amalar diplomasiya, musamman akan yanda za a dauki matakan gudanarwa na yaki da al'amuran ta'addanci wanda tsarin da shi Donald Trump ya dauka da kuma tsarin da shi Joe Biden zai zo da shi. Babban abin da ya kamata mu sani duka shine manufofin su sun fito ne daga jam'iyyu daban-daban. Kowace daga cikin waɗannan jam'iyyu akwai yanda suke kallon al'amura da kuma yanda suka shayin al'amura a baya. Muka dauka wato shi Joe Biden da kuma irin tsarin da ya to na rayuwar shi tun daga lokacin da yake a majalisar dokokin Amurka, wato da dukkanin irin mukamai da ya rike, idan mun kalli da kuma irin jawabai da yayi iri-iri yana nunawa a fili cewar lalle za ta sake zani, za a samu sauyi a mu'amaloli da manufofi na gudanarwa tsakanin kasar Amurka da kuma sauran kasashen duniya.
Farfesa Muhammad Tukur Baba yace akwai kuma canji da fata da ake da shi da kuma sarai akan gwamnatin na Mr. Joe Biden.
Kuma ina jin akwai za a samu dawowa da komawa da sojojin America, Syria, Afghanistan da har Somalia. Don in kalwar da shi su hasoshin sojojin America ba su ji dadin fita da aka yi ba, haka akwai yan majalisan dokoki na America da ba su ji dadin janye sojojin nan da Trump ya yi ba daga wajen su Syria, su Afghanistan da sauransu, har ma da Somalia.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda kamulu da yan wannan gwamnati zai kasance ga Amurka da Amurkawa da ma kuma sauran abokan hulɗanta. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To koyaya ake hasashen hulɗar kasuwanci za ta iya kasancewa tsakanin ƙasar ta Amurka da ƙasashen duniya a ƙarƙashin mulkin na sabon shugaban ƙasar ta Amurka Joe Biden? Wannan ita ce tambayar da wakilin muryar Amurka a yankin tawa na jamhuriyar Niger, Haruna Mamman Bako, ya yi wa Abdullahi Kado, shugaban kungiyar fararen hula a jamhuriyar Niger da ake kira ƴanci da walwala.
Da kasuwancin duniya ya fara kankama, ai dole mun ma watan Afirka mu samu sakamako, za mu samu sakamako tunda kasuwancin duniya abu ne a ɗarmi haka kewaye ne yake yi. Wata duniya ta ci riba haka ke waye da ake, shi ne na tsaro kicin masu harkar infernal. In muka ɗauka musamman ƙasashen Turai da ƙasashen China, yau sun mamaye kasuwannin Afirka, sun mamaye ƙasashen Afirka. Waɗansu na cewa ya kamata Amerika ta shigo a dama da ita maimakon ta tsaya ƴar kallo, musamman akan abin da ya shafi harkoki na kasuwanci da kuma tono ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa, maimakon su bar makasar China da ƙasashen Turai kawai. Kana gani Allah, shi wannan shugaban ƙasa sabo Joe Biden yana iya wata girgiza ko kuma wani kitakusa a wannan fadi. Ito kasa ita shi harkar kasuwanci, akwai abin da ake cewa concurrence, kamar ba sai da zan fasara shi da Hausa ba, kamar a ce kisantaka na kasuwanci. In duk abin da adda kish kamar mutane da yawa na so, kamar Turai da China da America duk suna so su zo Africa su yi aiki, in an ka ba su dama suka gogormaya Africa, mu ne za mu samu galaba, za mu ji daɗi, saboda in suna kishin juna kowa na so ya zo ya kawa, sannan mu zan mu ci amfani. Amma in mun ka bar mutum guda mun ka ce shi kaɗai zai yi, ba za mu ci amfani ba. Amma duk a ce su taho kowa ya zo ya ce, kamar kasuwa ce, ka aza kasuwa gashi kana saidawa, wani ya zaka ya ce jikka 10 yake so, wani ya ce 12 yake so, wani ya ce 13 zai baka, kaga sai kai tsamin 13 domin ka ci riba.
A war kenan wannan sabon shugaban kasa Joe Biden ya kurdo America ita ma ta shiga makonin ta tsacin Mr. Tudu tana kallon kasashen Turai da kasar China.
Ito dole ne America saboda tana yawan al'umma, tana da yawan al'umma kuma suna bukatun harkoki na more rayuwa kenan. Duk kuma su abubuwa na wanda ake sarrafawa na duk duniya na abubuwan da ake yi da magungunna da abubuwan da ake salula da abubuwan da man fetur da biyu duka suna cikin kasar Afrika.
To ra'ayoyi dai na ci gaba da bayyana game da rantsar da sabon shugaban na kasar Amurka Joe Biden. Wasu mazauna birnin da magaran na jamhuriyar Niger suna fatan samun sauye-sauye da dama a karkashin mulkin na Joe Biden.
Sunana Rabi Adamu, gaskiya mun ji dadi biska abubuwan da ya hadi wanda zai tunda akwai kasasuwa da dama na musulmi wanda wancan ya rihe ya hana shi wannan ya alƙawari zai bude. To haka muke so dama duniya kullun duk kowa in yarga yawo yayi adalci ga shugabanni saura abukan zama kuma yayi a kasar shi, kuma shi wannan wanda ya sauka Allah bashi dangana dama rayuwa haka take, watar in kai ne watar ba kai bane. To kuma na biyu abinda zan hadi, Allah ya bashi ikon kulawa da kasashe na Afirka gabaki daya, tunda shi wancan an nuna kamar bai kula ba, ma shi ko wannan ya nuna shi da kanshi ya hadi yace zai yi, tunda mun ji dadin haka. Allah ya bashi ikon kulawa da su kuma ya sa matakan tsaro.
Sunana Kubura Alhaji Sabo da ake ce ma Kubur-kubur. Ubangiji Allah ka sa yayi aiki akan gaskiya irin wannan maganganu da ya hadi matsalolin tsaro da sauran su duka. Ubangiji Allah ka sa shi na Amurka shi ma ya magance mu, kuma da zama tankara mu ma Ubangiji Allah ka kare.
Kai lumado ra'ayi na akan wannan shagon shugaban kasa na farari na Amurka ya kula da bangaren tsaro na Afirka, kasa baka tana san tsaro a kasar shi, kuma ya gama hadin kai kai ware ce bayyake nashi ne ko warare nashi ne kenan, kowa shi na kowa ne.
Hajiya Aisha, muna fata Allah ya sa nagari ne zai adalci ya kula da tsaro sosai, ba ma Amurka kadai ba, a dukkanin fadin duniya gabaki daya, kuma kal yayi kaman wariya wariyar launi da sauransu dai. Muna fatan kuma zai kula da hulɗa da dukkanin kasashen Afirka da sauran kasashe na duniya gabaki daya, musamman ma a harakar.
Sunana Irobaro Shamsuddin, shi dai ne dangane da alƙawarin da yayi ma 'yan ƙasa, tunda ƙasar Amurka yanzu tana cikin wani hali na menene wanga tarzoma da za a ce ko rashin fahimtar juna da ya samu bayan zaben da aka yi na shi Joe Biden kin tsakanin shi da abokin hamayyar shi Donald Trump, inda yake nuna cewa har ma bai yarda ba da cewa Joe Biden ya ci galaba a kan shi. To ra'ayina shine dangane da wannan investiture da ake yi a yau, don Joe Biden ya rike matakan da ya dauka da kuma alƙawarin da ya dauka ma 'yan ƙasar Amurka. Sannan kuma akwai kalubale a gaban shi, kalubale babba na ganin cewa ya hada kan 'yan ƙasar Amurka, tunda duba da irin abubuwan da suka waru lokacin zabe an dan samu rashin fahimta za a ce dai a tsakankanin su 'yan magoya bayan Joe Biden kin da kuma Donald Trump.
Sunana Abdu Muhammad Sanusi, tunda aka kawa demokradiyya a duniya ba a taba ganin ba inda shugaban kasa ya rika kiran magoya bayan shi su yi wani artabu wuskan majalisu na kasa a tozartar da su habiskancewar Capitol, inda ita ce nan wurin tushikin siyasa da demokradiyya ta Amurka. Wannan ya kawo mu wani karatu, wani darasi ga mulkinmu na Afirka da suke tsammanin ƙarfi iya yin mulki ko da babakere ana iya mulki. To shine yau ni ma naga a yau gaskiya abinda ba a taba yi a Amurka ba, yau soji ɗaya na bin ɗaya 25,000 a kawo don tsari Capitol. Ba dan an zo ba nan a gwada ma mutane hinkali ne, an zo dan a kwatanta ma mutane demokradiyya ita take samuna da ƙasa, demokradiyya ake so ta samuna. To muna fata mu ma a yi siyasa cikin kwanciyar hankali da lumana, mu zaɓi shugaban da yake iya ma Niger, muke kira yau babban darasu ne.
To karfa a sha'afa, muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga birnin Damagaran. Yanzu kuma ga Sulemu Muni Barma dauke da shirin na ƙasa.
Nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulemu Muni Barma. shirin na yau zai sauka ne a jihar Kano tarayyar Najeriya inda zamu mai da hankali akan halin rayuwar masu bukata ta musamman wato hulɗa da sauran jama'a a zamantakewar yau da kullun da kuma yanayin rayuwar da suke ciki a irin wannan lokaci da ake ci gaba da fama da kalubalen annobar coronavirus. Abdulrahman Usman Muhammad wani gurgu mai aikin walda a Kano na daga cikin shikashikan kungiyar na kasar su
game da kowai gurin da ya yi tallo kula kan ido amma sun da mu da mamunan larura dole a ga tunanin yaya rayuwar mu za ta kasance rayuwar mu gaskiya tana hannun Allah game da nake ta gaya ma ko doshi farko duk mutum da ya yi imani da Allah ba wannan musu da Allah sai godiya shine abun godiya tare da mu da muka tsinci kanmu a cikin wannan rayuwa ta larura wasu rashin gani daga cikin mu wasu rashin kafa wasu rashin kunne wasu daga cikin sauran irin su albino su zai sauran masu bukatar ta musamman jinsin cholesterol din mu babu namu ce da Allah sai godiya gaskiya rayuwar mu lamari na hukumomi yayi wasu suna kula da mu ko wasu ya ba su kula da mu bangaren tare da yawa ayo ko wanda zaka samu ko bangaren sanatoci ko gwamnoni ko ciyawa ko wanda zaka samu bangaren tunda muna da yawa ka san mu idan aka kula da wani bangare namu kamar an kula da mu ne mu duka muna samu don mu zamu ce ba mu samu ba amma gaskiya baya kaiwa mutukar yadda muke bukatar sa tsakanin da Allah ni yanzu sana'a walda nake duk wancan lilikan da gani ga san na baya can daga su duk muke yanzu wancan kekuna da nake gani muke hawa mu muke kira su
kamar yadda al'ummomin duniya ke kokawa a game da kuma bayan da annobar COVID-19 ta jefa kasashe haka abin yake a kasashe masu tasowa inda matsanancin talauci da rashin aikin yi ke tilastawa masu bukata ta musamman rungumar sana'ar bara lamarin da bakon shirin ke ganin idan da al'umma ta yi tsayin daka to kam da ba za ta yi tsananin da zai sanya ƴan arewa zuwa cirani kudancin Najeriya ba da sunan bara
to lokacin corona wancan season din da ya wuce gaskiya a farko tsakanin Allah duk wani tallafi da gwamnati take tsakanin Allah ya wuce gaskiya mu samu dan ba zan ce duka ba saboda nace duka za ta yi wasu daga cikin wani bangaren wani ko dan majalisa ko na ya taimake su ya ba su amma bangaren da ba mu samu ba mu kiyawa mu anan gaskiya mu a farkon season sai dai karshe da aka zo aka yi wannan rabin abinci wanda yake kuma ba mu kade bane mu na COVID-19 da aka yi na daga ran baya bayan nan da aka yi wannan gaskiya ba wannan mutum da Allah sai godiya mu samu mu anan karamar hukumar gwale kalin da su haɗi so ya kyauta mana ya faranta mana sai akan wannan bada abinci sosai dan gaskiya mana daga cikin lokacin inda aka ba mu abincin da yake da ba za mu ce ya fi na kowa ba amma dai kan samu da suka fi mu da wahala gaskiya kafin wannan rabin wace bawan talabi da muka samu a corona da yawa akwai mutane musamman mutanen mu yan uwan Hausawa ba kowanne suke iya ba mu gudunmawa yadda ya kamata ba musamman kuma wanda suke a haƙu da mu ko iyayen mu ko wasu ɗan uwan mu haka ko makusantan mu sai ga suna da abin da su iya taimako mu ci da rayuwar mu gaba amma ba za a yi mana ba ko a ba mu gudunmawa da mu je mu tsaya mana mu yi karatu yadda ya kamata ba za a yi ba dole sai dai wani zubin za ka ga mu da kanmu tunda muna da ƙungiyoyi muke taruwa mu ba kanmu shawarwarin abin da ya kamata mu yi wasu hanyoyin da za mu iya tsince kanmu daga cikin damuwa na rashin gudunmawa da ba a ban ba rayuwa mu ita bara kawai ana faɗan muna bara ne amma bara ayin ka duba yanzu ita kanta haƙiƙa bara ai ba yanzu ba masu dinnan kasa ne suke yin bara ba masu lafiya da lafiyar su da komai su suke yin bara ne ba mu muke yin bara tun da zili yanzu ganin kofa gidan mai kuɗi zaka rika tare masu lafiya sun cika kofa gidan suna jiran wani alaji ya fito taimake su da ɗan wani abu ya fi 200 ko 300 ko 1000 zai ko wani abu daban ba amma da mu ne ko muka je sai a ce mu mun fiye na ci ba za a ba mu dalilin nisa wannan ma yasa fara mata fita daga ran mai bukata ta musamman ba kowa ne ke yin ta ba kaga kuma sannan shi ba wuce kullun sadaka sa ba ta wuce naira 5 naira 10 ba kaga shi zai yawa mutane mu suke tafiya kudu wajen yamurai da sauran yarabawa da sauran sauran su duk wani tayin zai taimake ga abu da gaskiya zai taimake ga ni ba zai baka abin da yake wulakanta san abu
to ma sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Abdulrahman Usman Muhammad Gurgu mai walda da ke Kano a Najeriya da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulemu Muni Barma ke ce da ku sai anjima.
Gaida Sile yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana sharhin jaridun Ghana.
Times da mu so masharhin jaridun a cikin jerin kanun labaran ta wannan labarin ne da ya sha hankali na kasar Ghana za ta ci gaba da kasancewa babban abokiyar kasuwanci na kasar India in ji babban kwamishinan kasar India jaridar ta ce gwamnatin India ta nuna cewa za ta ci gaba da kasancewa babban kawon Trinidad na kasar Ghana yayin da Ghana za ta zama babban masauki ko kuma da wurin zuba jari na kasar India a nahiyar Afirka ta yamma. Baikin wannan India za ta ci gaba da bayar da gudunmawa ga ci gaban halin rayuwa da tattalin arziki a fuskar na karfafa gwiwa musamman a fagagen ilimi da ci gaban albarkatun mutane. Jakadan kasar India a Ghana Mr. Sugana Rajarama ne ya bayyana haka nan a Accra yayin da yake wata fira da editan Ghanaian Times Mr. David Agbeno a wani bangare na bukin ranar samun independence dan kasar India cikin shekaru 74. Ku kasance masu martaba, kakakin majalisar dokoki ne yake fada wa sabbin mambobin majalisa kuma jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin. Kakakin majalisa Right Honorable Alban SK Bagbin ya caji sabbin mambobin majalisa 127 da su din gudanar da harkokin su a matsayin masu martaba kamar yadda kalmar da ake kiransu da shi ya nuna. Kakakin ya faɗi cewa matsayi na masu shirya dokoki shine matsayi na shugabanci na martaba na samun dama na samun amincewa da kuma yin hidima. Saboda haka a matsayin su sabbin mambobi kamata yayi a ga wannan halaye a cikin harkokin su na yau da kullum. Ita kuwa jaridar da ya rada wannan labarin ta ruwaito ku yi watsi da shirme na Gabi Ochedaku. Ofisu Amfufu ne yake faɗan na hakan ɗin kuma jaridar nan ta Herald ta ruwaito. Chairman na kasa na jam'iyyar NDC ya yi kira ga jama'a da su yi watsi da sace faɗin da Gabi Asare Ochedaku ke yayatawa cewa yana shiri ya tin takara da ɗan takarar shugaban ƙasar a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2024. Game da abidda Samuel Ofosu Amfufu yace ne ba abidda yasa a gabansa wahalin yanzu illa shi da shugabancin jam'iyyar duk sun maida hankalinsu ne kaco kam a kan marawa mai martaba John Dramani Mahama baya a ƙarar da ya kai na zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020 zuwa kotun koli. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Gaida Ridwan, za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnati na Amurka.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya buƙaci dukkan ƙasashe su yi tur da duk wani ƙoƙarin gwamnatin Iran na koran masu bincike daga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ko kuma a rage haɗin gwiwarta da hukumar. Sakataren Pompeo a cikin wata sanarwa ya ce har yanzu gwamnatin Iran na amfani da shirinta na nukiliya don yi wa ƙasashen duniya kwace da barazanar tsaro a yankin. Majalisar Dokokin Iran ta zartar da wata doka a cikin watan Disamba da ta buƙaci gwamnati ta rage haɗin gwiwa da hukumar binciken nukiliya a yayin da ba ta samun sauƙin takunkumi. A ranar ga watan Janairu, wani mamba a Majalisar Dokokin Iran ya ce za a kori dukkan masu binciken in har ba a ɗage takunkumin Amurka zuwa 21 ga watan Fabrairu ba. Sakataren Pompeo ya nuna cewa barazanar koran masu binciken nukiliya na da tasiri ga alƙawarin Iran ba kawai ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar Iran ba, wadda aka fi sani da Joint Comprehensive Plan of Action. Iran, in ji shi, ta ɗauki alƙawarin bawa masu binciken damar shiga su yi aiki bisa yarjejeniyar NPT da Iran ta nema. Keta waɗannan yarjejeniyoyi, Iran ta saba wa alƙawarin da ta ɗauka. Sakataren Pompeo ya lura da cewa barazanar koran masu binciken nukiliya ya biyo bayan sanarwar da gwamnatin Iran ta bayar a watan Disamba cewa ta dawo da inganta sinadarin uranium da kashi 20 cikin 100 a fado, cibiyar da aka gina ta ƙarƙashin ƙasa a Iran da farko an gina ta ne a asirce. Takariyar jejjerin nukiliyar ta, in ji shi, bai kamata a bar babban mai tallafawa ta'addanci a duniya ta bunƙasa sinadarin uranium ba a kowane mataki. Sakataren harkokin waje Pompeo ya ce Amurka tana ba da cikakken goyon baya ga masu binciken ci gaba da tabbatar da sa ido kan shirin nukiliyar Iran. Koran masu bincike na ƙasa da ƙasa a Iran
wajibi ne kasashen duniya su yi wa Iran tofin alatsi ne. Sharhin murya Amurka kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Jamagaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku mu kasance lafiya daga nan birnin Jamagaran.